Alhamdulillah, dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah, muna ƙara godiya da yabo gare shi, muna neman taimakonsa, muna neman gafararsa, muna neman tsari da Allah daga sharrin kawunanmu. Allah ya tsare mu da sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar, ba wanda ya sai batar da shi. Allah ka shiryar da mu. Wanda ya bata ba wanda ya sai shiryar da shi in ba Allah ba. Ina shaidawa lallai Annabi Muhammadu, muna shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah, shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a uluhiyyarsa da rububiyyarsa da sunayensa da sifofinsa. Ina shaidawa lallai Annabi Muhammadu bawansa ne ko manzonsa ne, kira da aminci su kara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka bi bayansa da kyautatawa. Allah ka saka mu cikinsu. Bayan haka, ‘ya’yan uwa musulmi, ina yi muku wasiya da karan kaina da mu ji tsoron Allah mabuwayi da ɗaukaka, domin jin tsoron Allah shi ne hanyar tsira, shi ne hanyar kuɓuta. Jin tsoron Allah shi ne hanyar rabauta, kuma shi ne hanyar karamci duniya da lahira. Allah ka ba mu taƙawa. Bayan haka, ya kamata mu jefo wata tambaya, mu tambayi kanmu da kanmu, ‘ya’yan uwa musulmi, wai shin wahayi ya yanke? Annabta an kulle ta daga wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam? Shin wani zai zo ya ce shi ma mala’ika ya zo ya gaya masa, kuma abin da ya gaya masa ya zama shari’a, ya zama addini? Ko kuwa wannan hanya an kulle ta, an toshe ta, babu sauranta, aikin mu bi koko a buɗe take? Ya kamata mu sani, Allah maɗaukaki ya saukar da aya hajjin ban kwana na manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda bayan wannan hajji nasa na ban kwana wani ‘yan kwanaki ya Allah ya karkaransa. Wannan aya Allah ya ce mana, a yau na cika maku addinin ku, al yawma akmaltu lakum dinakum. Haka Allah ya ce, a yau na cika maku addinin ku, wa atmamtu alaikum ni'mati, kuma na cika maku ni'mata, wa raditu lakum al-islam dina, na yarda muku da addinin musulunci zama shine addini yardajje. Ba wani addini, ba wani abu kuma da za a ƙara zuwa da shi, a shigo da shi, a kutso shi, a ce shi ma addini ne, ko a ce ga wata ana mala’ika na zuwan mata, ita ma abin da addin mala’ika ya gaya mata, wannan wahayi ne, nasi ne, ibada ce. Babu, an kulle daga manzo Allah ya ce an cika kuma addinin. Wannan aya bayan fata sauka, tun daga nan wasu sahabbai suka fara shan jinin jikinsu. Umar ɗan Khattab tun daga nan ya fahimta cewa ajalin manzo sallallahu alaihi wasallam ya gabato, ya karato. Tun daga nan suka gane ƙarshe ya zo na manzo sallallahu alaihi wasallam. Ya ‘yan uwa, in muka duba addinin Allah shi ne musulunci, to Allah ya ce ya gama cika mana shi da saukan dukkan wani bayani da za a yi ɓangaren aƙida. Me za ka ƙudurce, me za ka imani da shi, meye ne aƙida? An gama bayanin shi filla-filla. Haka nan hukunce-hukunce, kayi kaza za a baka lada, kayi kaza, kayi kaza, koko ka bar kaza, duk an gama bayaninsa. Haka nan da wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam an cika komai da komai. ‘Ya’yan uwa musulmi, Allah maɗaukaki ya yi ma mutane bayanin tsari na rayuwa wacce suke za su ji daɗinta ta hanyar shar'anta da hukunta hukunce-hukunce na shari'a a dukkan fagage na rayuwa a iya shekarun da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi, 13 a Makka, 10 a Madina. In ka haɗa 23 aka gama saukar da Alƙur'ani. To, duk wani tsari na rayuwa wanda za a ji daɗi duniya da lahira, an gama mana bayaninsa. Babu buƙata bayan wafatin manzo a zo a ce ga wasu a imma wai su ma ma'asumai ne, ana iya faɗa masu, mala’ika na iya zuwan masu, ya fada masa abin da zai fada masu kuma wannan abin ya zama shari'a mu a iya fahimtar mu babu ya ƴan uwana musulmi wahayi wanda da shi ake shar'anta ibadoji da shi ne ake shafe hukunci da an saukar a saukar da wani hukuncin ya share wancan to duk da wahayi fa ake wannan to ya riga ya yanke da wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam ya yanke daga wafatin manzo ba wani a yau zai zo ya ce ga wani abu shi ma addini ne wai Fatima Allah ya kara mata yarda ita ma mala'ika yana zuwon mata abinda yake gaya mata nan shi ake kira Mustafa Fatima wai wannan abinda yake gaya mata shi ne Mustafa Qur'ani na Fatima kuma masu wannan maganar sun ta daukar abinda ke cikinsa da muhimmanci fiye da abinda ke cikin Al-Qur'ani wannan magana ana tayata ta kuma mutane suna sauraro saboda rashin ilimi da rashin sanin menene masadirut tashri' menene sources da ake samu wato addini da shari'a da hukunci har sai suke nema su yadda mu sani da wafatin annabi an rufe da ingantaccen hadisin muslim Allah ya kara masa yarda hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda yace wata rana wato ainihin Abubakar Allah ya kara masa da ya kira Umar yace masa ya Umar zo ka jagorance mu mana mu tafi gidan Ummu Aiman wannan Ummu Aiman mu je mu ziyarce ta domin manzo sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa ya kasance yana kai mata ziyara to mu ma wannan sunnar tashi mu raya ta mu je mu ziyarce ta mana ya Umar saboda haka Umar yace mu tafi suka kama hanya suka ranka ya Abubakar da Umar Allah ya kara masa yarda da suka je suka same ta sai suka tarar tana kuka ko ganin su ne yasa ko kuwa suka ganta tana kuka suka ce me yasa ki kuka yake Ummu Aiman saboda rasuwar manzo ki sani abinda zai samu wurin ubangiji na alheri ya fi masa wannan duniya ana rasuwarsa ba abu ne da zaki damu ba ai abinda zai samu na alkhairi yayi wannan rayuwar yau yau ko kai dan uwa inda kana da garanti ina da garanti ai sai ka ce mutuwa zo yanzu suka gaya mata wannan magana sai take cewa ku yi hakuri ba wai ban san abinda annabi zai samu wurin Allah ya fi alheri ba ba shi yasa ni kuka da hawaye ba abinda yasa ni kuka da hawaye shine ina tunawa cewa wahayi fa ya yanke daga sama ba sauran wahayin da zai sauka ku ne manyan sahabbansa ga ku kun zo amma ba ku isa ku zo ku ce ga wani abu an saukar muku ba wahayi ya yanke daga sama wannan shi yasa ni kuka da Umar da Abubakar su ma sai suka fashe da kuka Allahu akbar sun yadda da maganar wannan babban sahabiya wahayi ya yanke daga sama mu duba hadisin Bukhari Allah ya kara masa rahama hadisin Umar dan Khattab lokacin khalifancin sa yake cewa ma mutane kun kasance ku sani lokacin manzo mutane ana kama su ne da wahayi wani zai aikata wani aikin sai wahayi ya sauka yayi bayanin laifin sa ko ayi bayanin hukuncin sa to yanzu mu a yanzu wannan wahayi ya yanke babu sauran wahayi wannan Umar yake gaya ma al'ummarsa lokacin da yake shugabanci yace kadin qada alwahyi wahayi fa ya yanke yanzu zamu kama mutane ne da abin da ya bayyana a gare mu na ayyukansu me ya karar suka aikata na ba daidai ba wanda ya saba mu shari'a zamu kama su da laifin wannan abin da ya bayyana a gare mu da suna alkhairi sai mu aminta da su kuma mu kusanto da su kusa da mu a matsayin shi na shugaba kenan sannan abin ba mu san meye abin da ke bo cikin zukatansu ba wannan maganar Umar kenan yace ba mu san meye ke cikin zukatansu ba wannan Allah ne zai masa hisabi amma wanda kuma ya bayyana munin su da barnarsu ta bayyana a gare mu ba za mu aminta da su ba ko ba za mu gaskata su ba sannan ba za mu kusanto da su kusa da mu ba sannan ko da sun fito sun ce mana zuciyarsu fa yau take kalau take ba za mu yadda ba tunda mu ba mu san gaibi ba wannan Umar yana so ya gaya maka ba a yi mai wahayi kenan. Wahayi wanda ake mai wahayi shine wani abu na gaibi, za a yi mai wahayi a ce mai gashi kaza kaza. Magana ta kare Annabi ake mawa. Umar ya kora wannan yace za mu yi aiki da zahiri, wanda duk muka ga gaskiyarsa mu yadda da gaskiyar, wanda muka ga muninsa mu yi mai hukunci da muninsa, ko da zuciyar hakan ya canza mu ban sani ba. Ana tabbatar mana wannan nasoshi dake cikin Muslim da Bukhari cewa wahayi fa ya yanke. Sahabbai sun tabbatar lokacin Abu Bakar, lokacin Umar, to yaushe yau a rana tsaka wani zai zo ya ce ga wani abu za a yadda da shi. Ana so a buɗe ƙofa ta fitina, kowa ya zo ya ce wannan abu addini ne a yadda, wancan kaza addini ne, ba za mu yadda da wannan ba. Saboda mu a shari'ar musulunci mun san akwai abinda ake cewa masadiru tashri, sosai wanda anan ake samun duk wani hukunci na shari'ar musulunci. An gaya mana su guda hudu ne: Alƙur'ani, akwai sunna, akwai ijma'i, akwai qiyasi. Menene Ƙur'ani? Ƙur'ani zancen Allah ne da Allah ya saukar ma da annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam da harshen Larabci, wanda karanta shi ibada ne, kuma ya zo mana manqulun ilaina bi tawatur. Annabi ya karanta ma sahabbai, sahabbai tabi'ai, tabi'ai atba, har zuwa gare mu nan Qur'ani mutawatir ne qira'arsa. In ka ƙara harafi ɗaya yanzu za a gane, in ka cire wasali, in ka cire ko ka ƙara, yanzu alaran ma zai gane cewa kayi ƙari ba za a karɓa ba. Wannan shine Alƙur'ani, kuma shine masdar na farko wanda ake samo shari'a da hukunce-hukunce na fiqh na musulunci. Idan aka kawo mana wata matsala, sai mu bijiro da ita kan Qur'ani. Idan mun sami aya ta ce ga hukunci halal ko haram, shikenan mun gama, ba magana ko mu tafi zuwa magana wani ko wata magana, a Qur'anin ya ishe mu. Idan muka sami wato ainihin ga abinda Allah yake, shikenan ba sai an koma kan hadisi ba. Sai dai Qur'ani mu sani ya zo da bayani ne a dunkule, juz'iyyat, bai yi bayanin komai hukunce-hukunce na shari'a ba. A'a, ɓangaren aƙida ya bayani filla-filla, ɓangaren hukunce-hukunce da ibadat da mu'amalat an kawo su ijmalan. A dunkule Qur'ani ya bayanin su, wato a tattare bayanin rayuwa ta al'umma musulmi, sauran bayani aka bamma manzo sallallahu alaihi wasallam. Sunnar saki nan shine masdaru tsani min masadir tashri. Idan Qur'ani babu hukunci, to sai a tafi a duba cikin sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam. Shine mai bayani na biyu, kamar yadda yace laqad utitul qur'ana wa mithluhu ma'a. Hakika an bani Qur'ani da kwatankwacin Qur'anin tare da shi, ita ce sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam. Ya ƴan uwa musulmi, in muka duba babban misali, mu dauki sallah. A cikin Qur'ani sai aka yi wa aqimus salata, ku tsaya da sallah shikenan, ku tsayar. Ya za ka tsayar, ya za ka yi ta, duk ba za ka sani baraka'a nawa ce, sai ka koma cikin sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya je karɓo wajibcin sallah da kansa sallallahu alaihi wasallam. Jibril ya zo ya koya mai practical a aikace. Annabi ya koya ma sahabbai, ya gama ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda kuka ina yi. Ashe ka ga Alƙur'ani kadai in ka zama dan tsine ko dan kala kato, ba za ka iya sallah ba, dan a ciki ba a koyar yadda ake ba. Sai ka dawo sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam, ita za ta maka bayani. Hakanan sauran al'amura na rayuwa, auratayya, cinikayya, waye waye, duka sai ka karanta sunnan manzo, sai ka ga bayani filla-filla. Ya ƴan uwa, sunnar Annabi ita ce masdari na biyu min masadir tashri. Idan aka ce Qur'ani, sai kuma sunna ita ce mataki na biyu. Sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ya inganta a cikin hadisi ingantacce, cewa wato wannan sunna din wajibi ne mu riko da ita, mu yi aiki da ita, wajibi ne da abin da ya zo ya inganta, ingantacce ne da sanadin ingantacce, to wajibi ne mu karɓa. Ita sunna ba irin Qur'ani ba, sai an bi, an tantance, an tsefe, an gane hadisi ya inganta ko bai inganta ba. Dan an sami wasu marasa imani sun kwaso maganganu, sun saka, sun ce maganan manzo ce. sai Allah ya hore mu wasu kwakwalwa wacce ta bi kwamfuta din suka ji sanadi suka bi matani suka tantance suka tsebe ga maganar manzo ga maganar da ba tashi ba sai a ce mana hadisi ingantacce wancan hadisi dha'ifi wancan mawdu'i wancan rubatse duk malamai Allah ya hore musu wannan dan su yi sunnar manzo gata ya zama ba wanda ya isa shigo da wani wanda abu wanda bai dace ba ya ƴan uwa musulmi dole ne mu riko da sunna in an ce ga magana ta annabi ce mu dauka abu na uku shine ijma'i me ma'anar ijma'i shine ittifaqin malamai masu istihadi wanda suka isa su zama mujtahidai din ba ga magarin mutane ba ko ga magarin malamai malamai wanda suka isa suke da ala da tarakatan da ake ijtihadi da su na al'umman manzo in suka hadu akan matsala ko zamanin sahabbai ko bayan su akan wani hukunci na shari'a suka yi ittifaqi shi ake cewa ijma'i na malamai wannan ko zamanin sahabbai ne ko bayan su ne suka yi ittifaqi akan wannan hukunci sai a kira shi ijma'i shi ma wajibi in ka rasa aya ka rasa hadisi ka zo ka dau ijma'in malamai ba za ka balle kai kadai ka ce kai ga fahimta kai ka tafi ka dauka kai aiki da ita ba dole ne ka dawo kan wannan ijma'i saboda me manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa al'umma ta musulmi ba za su hadu akan bata ba in dai sun ittifaqi akan wani abu to ka samu gaskiya ne shirya ne yasa imamu ahmad Allah ya kara masa yarda ya rawaito mana hadisi daga abi basra Al-Ghifari yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce na tamba wato sa'altu Allah azza wa jalla Annabi ke cewa na roki Allah mabuwayi da daukaka me ya roka yace Allah ya jama'a ummati ala dalalatin kada al'ummata su taba hatuwa kan fada akan bata al'ummata ya Allah kada ka taba barin su su hadu akan bata sai Annabi yace fa tsaniha sai Allah ya bani wannan abin nan roƙai Allah ya karba ma manzo shi yasa mujin al'umma Annabi tana ban kasa to ba za su taba haduwa kakkab din sakan bata ba in wancan sun tafi kan bata da san zuciya to zaka sami wasu na kan gaskiya Allah ka samu akan ta
amin
wannan shi yasa kullun kai kokari ka zama tare da ijma'i ka zama tare da al'umman manzo kar ka balle ka tafi wata hanya tanta daban ya ƴan uwa musulmi wannan shine wajibi in ka rasa mazarin farko da na biyu ka zo kai aiki da na uku saboda shine abinda dukkan magabata suka tafi akai ya ƴan uwa musulmi babban misali akan wannan shine ijma'in da sahabbai suka yi akan rabon gado sun ijma'i babu qur'ani ba sunna amma sun ijma'i da za a mutu a bar da sannan bai da shi wanda ya mutu bai da uba amma kakansa na nan mahaifin ubansa to wannan kakan zai zo ya ci sudusi abinda uba zai iya ci inda uba na nan zai tsaya matsayin uba ya ci sudusi sahabbai sun ijma'i akan wannan matsala saboda haka kai yanzu ba za ka zo ka ce kai tunda ba qur'ani ba sunna ba ruwanka ba za ka ba kaka ka san shi kashi ɗaya cikin shida ba na abinda wato jikar sai muke bai wannan ijma'i ne na sahabbai haka nan mu tafi kiyasi shine na hudu cikin masadiru tashri ababan da ake kallo a gina hukunci a musulunci shine wato abinda ake kira kokarin a dauko wani hukunci na shari'a wanda yake babu shi a yanzu zahiri ai ilhaqin sa da hukuncin da yake akwai shi zamanin manzo ta wajen haduwa wato ta bangaren illa da suka hadu kamar yaya kinan zamu gane wannan shine wato misali malamai suka ce matsala ce babu ita cikin alqur'ani babu ita cikin sunna babu ita cikin ijma'i sai kuma ga ta yanzu ya za a yi wannan hukunci ya zo ya zamu yi to shine malamai suka ce sai suka ce akwai rukunai na shi ijma'i na kiyasi guda hudu na farko dai asalin abinda za a kiyasin da shi madauki giya giya tun zamanin manzo da ita sunanta khamuru sai kuma abinda za a kiyasin a kai madauka yau wata hoda ce busa ta ake ko wata iska ce dan shakar ta ake yi ko wani dan ruwa ne wanda bai wuce lita dan kadan ake dan lasa a harshe shi kina ai mai babu shi zamanin manzo amma sun hada akan illa giya maye take sawa shi ma wannan yan godar da ake busawa ita ma mayen take sawa kaga mun dauki giya mai hukunci tun zamanin manzo mun dauki wannan yan godar da ba a santa ba zamanin manzo sai yau amma sun hadu wajen illa shine sanya maye to sai mu dau hukuncin giya haramun ita ma wannan hoda haramun tunda sun hada illa daya wannan shine kiyasi da malamai suke yi saboda musulunci addini ne da zai tafi ila yawmul kiyama hukunci hukunci an gama saukar da su zamanin manzo amma abubuwa za su ta zuwa wanda suna buƙatar mai hukuncin shari'a akan su ba za a yi shiru a ce ai duk ko can da kake sha yau da wacce ake busawa da abubuwa na giya yau wanda za ka ga yar kwalba ce kamar ta turare amma aka shanye ta sai maye ka ce ai wannan babu ita zamanin manzo ba giya ba ce a'a sai mu ce maka mu malamai suna da kiyasi sai a zo ai kiyasi haka sauran hukunce-hukunce kuma to wannan wajibi ne mu fahimci wannan me ya za mana wannan huduba me yasa ake wannan huduba dalilin yin ta shine wasu maganganu da ake nema a yada mu al'umma mu ta musulmi musamman al'umma ta wannan kasa tamu mai tsarki mai kokarin bin sunnar manzo da maganar sahabbai da maganar magabata wanda sun nisa akai ita suka sani ba su san wata ba yau ake nema a shigo musu da wata magana ta kafafen yaɗa labarai da aka buɗe sababbi na wasu mutane da suke so su halaka al'umma wai cewa wahayi yana nan zai ci gaba ba a kulle shi ba haka nan nubuwa sun ce annabta aka kulle ba nubuwa ba wato ba cinya ba menene eh wai annabta shine annabi shi aka kulle amma nubuwa din suna nan buɗe saboda Fatimatu Zahra za a iya mala'ika zai zo mata zai gaya mata abinda zai gaya mata kuma in ya gaya mata dole a yadda shari'a ne haka nan duk wani imami ma'asumi nasu guda 12 nan mala'ika zai iya zuwa masa zai gaya mai abinda zai gaya mai kuma dole a yadda shi ma'asumi ne suna so su bude kofa in ka gansu suna kewaye kabari da wasu waye kar kai mamaki domin imami ya ce ayi kuma abinda imami ya ce ba a musu to wajibi ne mu rika karanta mu junanmu menene ne masajidu tashri a ci akwai musafa Fatima Allah ya kara mata da akwai shi mun taba karanta wani abu da suna mushaf kwazin qur'ani na Fatima ha dauko shi a sako shi a sakalo shi inda za a shara da shi mun taba karanta wani abu a ce wai wannan ma'asumi ne banda annabawa annabawa ne kadai ma'asumai a kidan mu duk wani wanda ba annabi ba zai iya daidai zai iya kuskure kuma a duk kuskure shi za a iya challenge din sa amma a yau ana nan ana kokari a yada wannan aqidu dan abu da fitina ta bautar wani ko wasu ba Allah ba kuma ana ji ana gani a yadda ba za mu taba bari ba dole ne mu yi bayanin wannan domin su masu wannan aqida suna cewa wato ainihin imama daidai take da annabta kai suna cewa ma ai shi imamin su ma'asumi ya ma fi annabi da wani daga cikin malamin su wanda yayi zamani irin wannan zamanin abin da ya fadi a littafin sa yake cewa inna minad darurat eh min darurat mazhabina anna li a'immatina maqaman la yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun yace mu daga cikin dole tilas mu yadda na mazhabar mu da aqidar mu a imman mu suna da matsayi wanda la yablughu malakun muqarrabun wani mala'ika makusanci da Allah bai kai wannan matsayin nasu wala nabiyyun mursalun ko wani annabi da Allah ya aiko bai kai matsayin a imma namu yana daga cikin darura na mazhaba suka yi imani da wannan ta ɗan uwa shin wannan ba rushe addini bane ba rushe addini bane a faɗi wannan kuma a ce dole sai mun yarda da shi kuma a tashi ana yada shi ana har da bugo wayoyi wannan bayani da kuke muna jin dadin shi masoya ahlul baiti ya jama'a su waye ahlul baiti sama da wanda suke tare da manzo jininsa da sahabbansa wanda duk suka yi imani ya taba rabewa ya ce wannan daban wannan daban yau shi ya ja Salmanul Farisi Suhaib al-Rumi yaja Bilal al-Habashi bi yaja su kusa da shi gaba ɗayan su yace Salman al-Farisi minna ahlul bait. Mutunan Farisa ne. Ga kuma Bilal annabi yace yaji takwan takalmin sa a gidan aljanna. Wannan duk ba matsayi bane. Ina ruwan abinda annabi ya zo da shi da kabilanci ko da wariya, amma sai a fake da guzuma a harbi karsana. To mutanen Najeriya alhamdulillah suna karanta sunna, suna karanta Qur'ani, suna karanta bayanin da manzo ya yi, suna karanta maganganun malamai magabata. Duk wani tarkace na mummuna aƙida da za a yayyubo rana tsaka a kawo mana, wallahi mutanen Najeriya ba za su karɓe shi ba. Kuma karatu ake, kuma a ci gaba da karatu, a ci gaba da karatu ƴan uwa, a daina sakaci wajen tsayawa ai karatu a gane addini. Duk wani hayaniya da za ta zo maka, ana fara bayanin ta zaka gane wannan hayaniya ce, sai ka san inda zaka watsar da ita, ka tsaya akan abin da yake daidai. Allah ya tabbatar da addininmu, Allah ya tabbatar mana da aqidanmu, Allah ya tabbatar mana da musuluncinmu, Allah ka tsare mu daga zaniya, Allah ka tsare mu da talaulauniya, Allah ka tsare mu da kauce manhajin nan da hanyar nan ta manzo da sahabbansa. Allah ka bar mu a kanta, ka karɓe mu a kanta. Allah ka tsare al'ummar mu daga miyagun aqidu, su kuma Allah ya shirye da su, ya dawo da su kan hanya ta daidai. Waɗannan kababe da suke buɗewa don yakar musulunci, Allah ya sa su koma su zama hanyoyi na yaɗa musulunci. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Allah ka ba shugaban kasar mu lafiya, Allah ka kara masa lafiya, Allah ka kara masa lafiya. Wai sun ce addu'a ga shugaban kasa ta yi kasa, shin kun daina masa addu'a? Muna addu'a Allah ya bashi lafiya, Allah ya tashi kafadar shi, Allah ya karbaje shi, Allah ya maida kaidin makiya a kansu, Allah ya maida kaidin masharanta a kansu. Allah ka taimaki wannan addini namu, Allah ka taimaki wannan sunna tamu, wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu, Allah ka sa sun huta, Allah ya sa mu cika da imani. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد